Gwamnatin Taliban guda biyu da ake zargin su da alaka da take haƙƙi da kuma cin zarafin mata a yau da ake bukin ranar mata a duniya. Kana hare-haren makami mai linzami da Iran ta kai akan iyakar Iraki ba abu ne da za a lamunta da shi ba, kuma yana jefa fararen hula da zaman lafiyar yankin cikin hadari, in ji ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun hallaka mutane kimanin 50 a wasu sassan karamar hukumar Kwande da ke jihar Benue a lokacin babban zaben Najeriya. Al'ummar Fulani da ke zama a yankin sun bayyana mamakin aukuwar lamarin.
Abin da ya bamu mamaki tashin hankali ranar da ake zaɓe ne a bi yayi. To kaga mu Fulani bamu a wajen a local government a wajen, balle a ce eh zaɓe ne ko muna so mu bata ko wani abu. A bincike wanda muke mu muna ga kaman dan bangar siyasa ne.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu sake waiwayar rahotonmu na musamman akan tarihin siyasar jihar Kaduna a yayin da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi ke tafi a ƙarshen makon nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurarin labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Jawabin bayyanar jama'a daga jigajigan gwamnatin kasar China wadanda aka gabatar yayin taron shekara-shekara na Majalisar Dokokin Kasar China da aka fara a ranar Lahadi sun nuna cewa shugaban China Xi Jinping da jam'iyyar kwaminsanci ta kasar da yake tafiyar da ita na ƙara ɗaukan tsauraran matakan tunkarar Amurka. Da yake magana da manyan jagororin siyasa a ranar Litinin din nan, da alamar shin ya dora alhakin kalubalolin tattalin arziki na kasarsa a cikin wannan lokaci akan cikakken katangewa da kuma matakan danniya da kasashen yammacin duniya ke dauka a karkashin jagorancin Amurka cikin 'yan shekarun nan da suka gabata, su ne suka haifar da kalubalen da ba a taba ganin irinsa ba a ci gaban kasar China. Amurka ne ta sha musanta cewa ita ce ke jan ci gaban kasar China a baya, tana mai cewa tana kokarin daukan matakai ne na tabbatar da tsari da zai hana gasar da za ta kai ga rikici tsakanin manyan kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Yau take ranar mata a duniya, kuma an gano mata miliyan 259 kadai ne suke samun damar amfani da yanar gizo ba kamar takwarorinsu maza ba, duk da cewa su ne ke da kusan rabin kashi wato kaso na rabin al'umman duniya a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Rayuwar al'umma dai tana dogara ne da ƙarfi da kuma mu'amala da fasahar zamani. A wannan lokacin rayuwa na tafiya ne ta hanyar fasahar zamanin, kama daga daukar karatu da kira ta waya da yin mu'amalar banki da sauransu. Daga Accra, wakiliyar sashen Hausa Hawa Abdulkarim na dauke da ƙarin bayani akan wannan ranar.
Taken bikin bana shine kirkira da fasaha don daidaita jinsi, ga abin da wasu da muka zanta da su suke faɗi.
Sunana Hafsat Umar, timin da aka yi gaskiya yana da dadi sosai saboda yanzu nan an fara gane muhimmancin mata cikin wayansu abubuwa. So ni dai gaskiya wallahi wanga yayi mini dadi sosai.
Abdul Latif, zamantakewan gida yanda
okay zama aure
zama aure da kai yara da komai suna da kaman 70%
suke
abin nan amma aje waje kuma kan technology kan wasu aiki da ba akwai ba su 50% da maza kagan by fair ba to me ma an karamsu more bedding
suna na Maimuna Salifu internet na san internet amfanin na internet ke yi mini ne ina duban TikTok da shi ina send na audio ina send messages wannan duban Facebook
suna Rita Buglo that way is phone I was son kai internet ba da na use phone abin da muke yin kai ne WhatsApp dai mu duba Facebook da baba
masanin fasaha da kimiyya da ilimin lissafi ya ce mafi yawancin yara mata suna tashi ne da sanin ilimin lissafi saboda iyaye mata sun fi kowa iya lissafi
sunana Mustafa Yahaya Akilu lokacin da muke shikun daga Ghana Telecom University College in Kaduna muka mun 500 ke cikin class yaran mata ba su kai ashirin kirki ba shi sa ya bari aikin ya zama kamar maza sun dominate technology in kasuwa kuma mata tun gida mu da muka tashi iyaye mu da muka iske inde batun lissafi ne ka iske bata kai shiku ba bata ko ina ba amma in ka kawo abin da ya zama lissafi kaga ta iya ta maka shi very easy
awa Abdul Karim Yankwani a murar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoto a hali da ake ci kuma a jiya talata ne kungiyar tarayyar turai ta kakaba ta kunkumi akan mutane tara da suka hada da wasu manyan jami'an gwamnatin Taliban guda biyu da jami'an soji da 'yan sandan Rasha da kuma wani gidan yarin Iran da ake zargin su da alaka da take haƙƙin da kuma cin zarafin mata muna inganta haƙoƙari da ake yi ne na magance wato cin zarafin mata da jinsi
madalla an jima kadan baba yakubu makeri zai kawo mana karshe karshen labaran duniyar rahotanni daga jihar Benue a Najeriya na nuni da cewa mutane kimanin 50 ne yan bindiga suka halaka a wasu kauyuka fiye da 12 dake karamar hukumar Kwande a jihar a lokacin zaben shugaban kasa wasu da yawa kuma san jakkata lamarin da ya sa mazauna yankunan kasancewa cikin yanayin fargaba Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoton.
Tun ranar da aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya ne dai, maharan suka fara kashe-kashe da kone-konen gidaje da dukiyoyi, yayin da wasu da dama suka samu raunuka a cewar bayanai. Shugaban kungiyar kabilar TV na kasa da kasa, Chief Iyobe Iha, tsohon kwamishinan 'yan sanda ya ce rikicin ya samo asali ne tun shekaru 8 da suka gabata.
Herdsmen came and ransacked everybody. They destroyed all the schools built by Benue State government.
Yace makiyaya sun zo suka tarwatsa mutane, suka lalata duk makarantu da gwamnati ta gina, da asibitoci, majami'u da dukkan gine-gine, ciki har da gidaje na uku da na gina lokacin ina aiki. Sun kore mu daga garin mu, yanzu haka akwai 'yan gudun hijira a ko'ina. Da na tambaye shi ko bayanan da ke cewa an kashe mutane 50 a cikin mako guda sai ya ce.
So recently the case almost 50. I was the one who reported to.
Ya ce a kwanan nan sun kashe mutane kusan 50. Ni ne ma na kai rahoto wajen jami'an tsaro da gwamnati da sarakuna kafin aka tura sojoji kwanaki biyu da suka gabata.
They're not getting food. The kids are not going to school. Shelter for them.
Ya ce yanzu haka mutane sun tarwatse ba abinci. Yaran su ba sa zuwa makaranta. Ba su da wurin kwana, akwai 'yan gudun hijira sun kai miliyan 2 a fadin jihar Benue. Ko me kuke yi don samar da zaman lafiya?
It's better we are one than being divided. It doesn't help us. But then we should live by the law.
Yace kamata yayi mu samu haɗin kai maimakon mu kasance a rabe. Baya taimakon mu, amma dole ne mu bi doka. Gwamnatin jihar Benue ta sanya dokar hana kiwo wanda dukkan masu ruwa da tsaki suka amince da shi. Don me makiyaya ba za su bi dokar ba? Don su kaucewa barna ta dukiyar manoma. Shugaban na kabilar TV yace zai ci gaba da magana da mutanensa amma dole sai gwamnatin tarayya ta taimaka musu.
I continue talking to my people and then the federal government should also come in to assist us.
A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Benue Ardo Risku Muhammad yace su ma haka suka ji batun tashin hankalin.
Mu abin ya ba mu mama tunda a Konde a yanzu a local government na Konde ba mu ga wani Fulani wanda yana waje kuma abin da ya ba mu mamaki har in tashin hankali ranan da ake zabe ne abin yayi. Ko kaga mu Fulani bamu a wajen a local government a wajen balle ake eh zabe ne ko muna so mu fata ko wani abu saboda abin ne na yanzu inda Fulani suke zabe shine azu a kasan Idoma tunda wajen akwai gidaje Fulani kuma akwai Fulani mu duka sun yi register abincike wanda muke mu muna ga kaman dan bangal siyasa ne kawai kaman manya masu siyasa nan shine suna aika suna je suna yi wannan abu sai a mayar da siyasa kuma ake Fulani ne suke
da na tuntubi jami'an rundunar 'yan sandan jihar Benue Kate Anene Sewese don jin ƙarin bayani kuwa cewa ta yi in ta samu cikakken bayani za ta tuntube ni amma har na hada wannan rahoto ban ji sako daga gare ta ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hare-haren makami mai linzami da Iran ta kai akan iyakarta da Iraki ba abu ne da za a lamunta da shi ba, kuma yana jefa fararen hula da zaman lafiyar yankin cikin hatsari, inji ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock a ziyarar da ta kai a babban birnin Iraki bayan shekaru 20 da mamayar da Amurka ta jagoranta. Ministar ta faɗa a jiya Talata cewa tare da hare-haren makami mai linzamin, gwamnatin Iran ba kawai tana nuna halin ko in kula ne da kuma murƙushe al'ummanta kaɗai ba, tana kuma jefa rayuwar bil'adama da zaman lafiyar yankin baki ɗaya cikin hatsari domin ta ci gaba da riƙe iko a yankin. Ba za a yarda da wannan abu ba, kuma baki ɗayan yankin na cikin hatsari, tana faɗa wani taron manema labarai tare da takwarata na ƙasar Iraki. A bara Tehran ta harba makamai masu linzami akan sansanonin kungiyoyin Kurdawa da ke arewacin Irakin da ake zargin su da hannu a zanga-zangar nuna adawa da mataki da gwamnati ta dauka akan mata, lamarin da ya raba ɗaruruwan Kurdawan Iran da matsugunansu tare da kashe akalla mutum guda tare da kuma jikata akalla wasu 8.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da a Najeriya ake shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi ranar Asabar mai zuwa, zaben jihar Kaduna a Bana ya zo da sabon salo, ganin cewa akwai wasu jam'iyyu da suka taso da za a fafata da su a zaben. Haka kuma dagewa kan amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zabe na cikin batutuwan da ke daukar hankali a jihar ta Kaduna. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aika mana.
Talaka kabar kuka akuri arka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka
tsohuwar jihar Arewa ƙarƙashin Lord Lugard ita ce ta koma jihar Arewa ta tsakiya a 1957 kafin daga bisani ta zama jihar Kaduna a 1975. A 1987 ne kuma aka cire jihar Katsina daga tsohuwar jihar Kaduna wadda a yanzu take da ƙananan hukumomi guda 23. Kafin zuwan wannan jamhuriya a 1999 dai demokaradiyya ta dunga tuntube da juyin mulki daga sojoji, sai dai kuma tun shigowar wannan jamhuriya zababbun gwamnoni ne ke mulki a jihar tsakanin zaben 1999 zuwa zaben shekarar 2019. Dai an yi zabubbuka guda biyar, kuma a cikin wannan shekara ta 2023 ne za a gudanar da zabe na shida ba tare da wani katsalandan ba. Sabanin wasu jihohin Najeriya da gwamnoni uku ne suka yi mulki cikin waɗannan shekaru saboda kowanne wa'adi biyoyi wato shekaru hurhudu su biyu. A jihar Kaduna gwamnoni biyar aka yi cikin wannan jamhuriya sakamakon baiwa gwamnan da aka zaba a shekarar 2007 mukamin mataimakin shugaban ƙasa wanda ya sa mataimakin shi zama gwamna a wancan lokaci. Hakanan mutuwar tsohon gwamna Patrick Kowa a wancan lokaci ta baiwa mataimakin shi dama shi ma aka rantsar da shi a matsayin gwamna, wanda wannan ne ya sa adadin gwamnonin da suka yi mulki a jihar Kaduna ya haura na wasu jihohi. Zaben shekarar 2023 a jihar Kaduna dai ya zo da sabon salo, musamman ganin yadda manyan jam'iyyun siyasa suka zabo 'yan takararsu a jihar Kaduna. Inji mai fashin baki akan siyasar Najeriya barista Elzubar Abakar.
Yadda kabilanci ya rinjaye ra'ayin mutane a tsarin tafiyar da siyasa, abin ya dan bambanta yanzu. A jam'iyyar APC an tsaye da Malam Ubasani, wanda kuma karamar hukuma ɗaya yake da Malam Nasir El-Rufai. To kaga ba abin da ya canja daga inda gwamna da mataimakiyar gwamna suka fito. In ka ɗauki ɗan takarar jam'iyyar NNPP da ɗan takarar jam'iyyar PDP, dukansu biyu daga karamar hukumar Kudan suke. Ba wanda ya fito daga wata hukuma daban yake korafin cewar me yasa ba a bamu dama mu tsaya zaɓe daga karamar hukumar mu ba.
Dagewa kan amfani da na'ura wajen tattara sakamako zaben bana da hukumar zabe ta yi dai na cikin batutuwan da ke daukar hankalin al'ummar jihar Kaduna a zaben da ke tafi kamar da yadda barista Muhammad Ibrahim Zariya ya nunar.
Gaskiya yanzu tsarin zaben ya canza, domin don ka ce ka fasa akwati ko kai a ringizo ko kai kaza kai aikin banza, yanzu ƙuri'a ne za ta yi aiki dalla dalla. In dai ƙuri'a ta riga ta shiga, an tantance mutum ta shiga, magana ya ƙare. So saboda ko ka turo su yan banga su fasa akwati, ba abin da zai canza akan ƙuri'un da za a yi yanzu. Ko amfani da kuɗi ma tana da iyakanta a wannan tsarin zaben da za a yi.
Duk da matsalolin tsaro da kuma zuwan sabon salo na na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe a bana, al'ummar jihar Kaduna sun ce suna sa ran zaben zai gudana ba tare da tangarda ba.
Sunana Isa Yamsani. Insha Allah za a yi lafiya. Matasa da Allah mu bada haɗin kai.
Sunana Shu'aibu Haruna.
Da dai an yi ayyukan abubuwa na barandin siyasa, amma yanzu kai mutane ya riga ya waye.
Sunana Sadiya Suleiman. Wayannan na'urori ne ba ta bayi da su, muna fatan a yi lafiya, a tashi lafiya.
Sunana Muhammad Awal Isa. Gaskiya a zatona in Allah ya tabbatar mana da yanda aka dauko tsara abu, abin zai yi kyau.
A zaɓuɓɓukan baya dai mafi akasari jam'iyyu biyu ne masu ƙarfi sukan fafata, sai dai fa a wannan karon kuma zaben ya sha bamban.
Kaga a jihar Kaduna ana maganar jam'iyyar APC, ana maganar jam'iyyar NNPP, ana maganar jam'iyyar PRP, ana jam'iyyar PDP, ana kuma jam'iyyar Labour. Waɗanda a tsarin zaben da zaka ga jam'iyyu biyu ne kawai, kuma daga waɗannan biyun ɗayansu ne za ta yi tasiri. Saɓanin yanzu da mutane ba su da tabbacin me zai faru saboda wannan doka da aka sa mu hannu ta tsaftace tsarin zaɓe ta yadda magudi zai yi wuya.
To kome al'ummar jihar Kaduna ke sa ran ganin wanda ya lashe zaɓe a matsayin gwamnan jihar Kaduna ya maida hankali?
Sunana Hamza mai kasa tashar yan yaji. Ina so a tabbatar da tsaro da kuma inganta lafiya da makarantu. Wanda zai zama gwamnan jihar Kaduna muna neman tsaro dai.
Umma dan jimma, abincin nan ya sako mana da shi da kashe-kashen nan.
Tahir Abubakar, matsalar tsaro mutanen ƙauye, a musu tsaro su zauna su yi noma.
Wannan ne dai karon farko da za a yi amfani da na'ura a Najeriya wajen tattara sakamakon zaben da za a dinga aikiwa kai tsaye. Kuma jihar Kaduna na cikin jihohin da gwamna mai ci ke karkare wa'adin shi na shekaru 8 a cikin wannan shekarar da za a yi zaɓe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin menene martanin manyan jam'iyyun hamayya na Najeriya dangane da sakamakon zaben shugaban kasar? Jama'a assalamu alaikum. Bayan bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki da hukumar zaben Najeriya ta yi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar, wasu manyan jam'iyyun adawa sun fito ƙarara suka bayyana rashin amincewa da shi, kamar dai yadda aka al'adanta a bayan kowane zaɓe. To sai dai yayin da jam'iyyun PDP da ta zo ta biyu a zaɓen da Labour Party da ta zo ta uku suka bayyana aniyarsu ta ƙalubalantar sakamakon zaɓen a gaban kotu, wasu jam'iyyun kuma sun bayyana yin na'am da sakamakon, yayin da wasu kuma suka shiru da bakinsu. Bari mu ji martanin manyan jam'iyyun adawa uku, farawa da jam'iyyar PDP wacce tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya tsaya mata takarar shugaban ƙasa, ya kuma ce tun da yake bai taba ganin zaɓe mara sahihanci kamar na wannan shekara ba.
Magazudin dai shine
faɗakar da 'yan Najeriya zaben da aka yi da kuma kurakurin da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ƙa'ida da hukumar zaɓe ta yi shine nake so in ji hankulan jama'a a Najeriya akan lalle-lalle ya zamanto wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ayyukanta.
Bayan wannan jan hankali, wani mataki kake ganin za ka ɗauka?
Ai ba ni kare zan ɗauki mataki ba, duka 'yan Najeriya ne za su ɗauki mataki domin kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan Najeriya, kudu da arewa, gabas da yamma.
A ganinka waɗannan kurakurar sun shafi sayyacin zaben da kuma nagartarsa?
Kwarai da gaske, ai hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida, bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba.
Wani mataki za ku ɗauka? Za ku je kotu ne ko kuma dai za ku yi wani abu daban wanda doka ta tsara?
Abinda doka ya bayyana shine idan har ba mu amince da abinda hukumar zaɓe ta yi ba mu je kotu.
Yaushe za ku tafi kotu? Kullum ɗauki lokaci saboda
to ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da yasa za a je kotu.
Ka daɗe kana zuwa kotu, wani ƙarfin gwiwa kake da shi wannan karan ka je za ka samu nasara?
To wani lokaci na samu nasara, wani lokaci ban samu nasara ba, dama haka kotu yake ai, ba kullum za ka samu nasara ba.
Idan aka samu akasin haka a kotun me za ka yi kenan?
Me zan yi kuwa?
Amma da farko ka ce ba za ka je kotu ba, yanzu me ya tunzura ka?
Yaushe Madina, yaushe na ce miki ba zan je kotu ba? Ni ban faɗa ba.
Ka yi maganar kurakurai da kuka ga da yawa ba su yi ba, ku za ka ba da misali don saboda an batun fi a Beavers da wasu abubuwa menene?
Kaga Beavers din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba. Sava da aka ce ta yi aiki ba ta yi ba. Kasan haka suka yi mana 2019 gaba ɗaya suka ɗauke Sava din suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta. To bana kuma akwai alama haka suke so su.
Shi ɗan takarar da aka ce ya ci zaɓe aka hukumar zaɓe ta ba shi certificate ya ce ya kafa komiti domin a zo a kira ku yi aiki tare. Shin kana shirye ka yi aiki da shi Bola Tinubu idan aka zo wajenka?
Ya to ba zo wurina ba tukun.
Idan sun zo za ka karɓe su?
Zan ba da dalilai.
Da kuma kila hujjoji ko?
Me bambancin dalili da hujjoji ne?
Hujjoji kila za ka shimfiɗa musu wasu ƙa'idoji.
To akwai wannan tilas dama ba harkar siyasa ba shi ke kuma Madina.
Idan an ci ƙa'idojin za ka yi yadda ka yi aiki da su, ƙa'idojin da ka bar cewa kai shi ka yi aiki da gwamnati?
Sai na yi shawara da kuma jam'iyyata. Idan na yi shawara da jam'iyya sun ce za mu yi aiki tare ba, in kuma sun ce ba za mu yi aiki tare ba shi kenan. Ya Allah, wannan kuma ƙarshen magana.
A ƙarshe ran kirɓe musamman hankala ya tashi musamman na magoya bayan ku da ake ta wasu ke ganin ma ya kamata a fito a yi zaman dirshan a waje ko kuma a yi zanga-zangar lumana. Wani kira saƙo kake da shi gare su?
Wannan kuma yana cikin ƴancinsu domin tsarin mulkin Najeriya ya ba 'yan Najeriya 'yanci su yi zanga-zanga ba tare da tashin hankali, kuma su yi zaman tsaro ba tashin hankali. Suna iya zuwa ma headquarters na INEC zona su ce ba za su tsaye duk abin da tsarin mulkin Najeriya ya ba 'yan Najeriya waɗannan 'yanci in dai ba tashin hankali.
Shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar Labour Dr. Yunus Atanku ya ce jam'iyyar Labour wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutarta tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da ƙara kotu.
Na farko ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya cewa za ta tabbatar cewa idan aka kada zaben nan ƙuri'ar da aka kada a nan take za a fito da sakamakon zabe, za a buga ta a yanan gizo, da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanan gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi sa bisa kan adalci da doka da order. Ba sai hakan nan ba, kuma ta fito ta ce idan aka yi zaben, idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da order inda aka shimfiɗa a electoral act, da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zabe, to kuɗin da aka kada a lokacin nan ba a yarda da ita ba.
Amma jam'iyyar SDP da ke ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Gabam ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta bayyana.
Mun ce duk inda muka yi takara mun yarda ai mun faɗa shugaban ƙasa, mun yarda da wannan. Amma inda muka san muna da ƙarfi, mun tabbatar bi izinin Allah ba mu san gaibu ba, muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abin da aka yi, wannan ne muka ce za mu bincika. Amma ba mu ce mun yarda mun ci zaben shugaban ƙasa a cutar da mu a kai ba. Wannan ma wanda yake da matsala a zaben Senato da Hazaura shi ma yana iya zuwa kotu, saboda a gyara zaben da zai zo na 11 ga wata na gwamnoni da 'yan majalisa. In ba a yi kokari an gyara yanzu ba, wanda za a yi zai fi muni akan wanda aka yi yanzu.
A lokacin da yake nashi nazarin akan sharuɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben, masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista mai nasara Umar, ya ce akwai abin dubawa a dokar zaɓe.
Duk wani wanda yake yana adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta, to zaɓe shi ɗaya ne ya je kotu. Yana da dama a hurumi na sashe na 6-36 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya kalubance abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa.
A ɗaya bangaren kuma, tuni da jam'iyyar ta PDP ta soma ɗaukar matakan ƙalubalantar sakamakon zaɓen. Ko baya ga amincewar da kotu ta yi na hukumar zaɓe ta ba su damar dudubawa da nazarin takardu da bayanan sakamakon zaɓen, a tikun da kansa ya jagoranci wata zanga-zangar lumana zuwa shalkwatar hukumar zaɓen da ke Abuja. Mai magana da yawun ɗan takarar na PDP Dino Melaye ya bayyana makasudin shirya zanga-zangar da tattakin a cikin bakaƙen tufafi.
An ga yi mana magudi a sauke zaben nan gaba ɗaya, ba mu yarda ba da abubuwan da aka yi ba, saboda kowa a duniya ya san cewa ba ya dauci ba, ai ne da kanta da san cewa wannan karin mun lashe takobi, ba yau kadai za mu zo ba, gobe za mu zo, jibi za mu zo, gata za mu zo, sai mun samu ƴancin mu, sai ai mana gaskiya, sai ai mana adalci. Jana'iza muka zo yi, jana'izan barayi, jana'izan mutuwa, jana'izan ƴan yaudara, shi muke yau, shi yasa muka zaba wannan bakin kayan. Dole duk duniya ta san cewa an cuce mu, dole masu wanda za su zauna kan wannan maganan a Supreme Court da Court of Appeal su san cewa an cuce mu, su san cewa 'yan Najeriya sun nuna rashin yarda, su sun lashe takobi wa gudu ba da baya, wannan karin ba za mu yarda ba.
Tawagar ta mika wasiƙa da ke kunshe da dukkan korafe-korafen 'yan adawar, inda kwamishina mai kula da wayar da kan masu kada ƙuri'a na hukumar Festus Okoye ya karɓa, ya yi alwashin mikawa ga shugaban hukumar Farfisa Mahmud Yakubu.
That this commission is a listening commission. This commission is a public trust, and this commission that belongs to the Nigerian people. Our allegiance is to the people of the Federal Republic of Nigeria.
Hukumar nan ba ta ɗaukar umarni daga wajen kowace jam'iyyar siyasa, aikinta ga 'yan Najeriya ne. Za mu ɗau mataki kan sashen wasiƙar da ya shafi shari'a, kuma za mu duba dukkan abin da aka rubuta.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Medina Dauda da Nasiru Adamu Alhikaya. Sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maryama takaice, Iran ta kama mutane da dama da ta ce suna da alaka da batun guba a makaranta, tare da zargin wasu da alaka da kafofin yada labarai na 'yan adawa na kasashen waje da kuma tarzoma na baya-bayan nan, a cewar sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gida a da kasar ta fitar a jiya Talata. Sama da 'yan mata 1,000 ne suka kamu da rashin lafiya bayan da aka saka musu guba a watan Nuwamba, kamar yadda kafofin yada labarai da jami'ai suka bayyana, inda wasu 'yan siyasa ke zargin kungiyoyin addini masu adawa da ilimin 'ya'ya mata. sanarwar ta fada ba tare da karin bayani ba cewa mutane uku a cikin tawagar mutum hudu da aka kama suna da tarihin shiga tarzomar.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeni da ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da injiniyan Makau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.